This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Niger, za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a koda yaushe ta kafar sadarwar internet akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Sauraro, assalamu alaikum. Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai, bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Masauri, assalamu alaikum. Ga labaran duniya, mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. A cikin sakon da hukumar tsaro ta FBI ta fitar mai taken idan ka ga wani abu to ka ce wani abu. Wannan shine sabon taken yaki ta addanci a Amurka. Wannan wata fadarkarwa ce ga Amurkawa cewa da zaran sun ga wani abin da hankalinsu bai kwanta da shi ba a kewayensu to su sanar da 'yan sanda. Misali idan sun ga an yi watsi da burgamin nan na alfarma wanda da turanci ake kira suitcase ko kuma akwati ko wata kwalba dauke da ruwan da ba san shi ba. Babban jami'in hukumar bincike na FBI James Comey ya ce ya san irin wannan abu ya faru a ranar Laraba a California. Hakan takan kasance daga ɗaya daga cikin waɗannan ababen da aka lissafta. Akan haka ne ya buƙaci Amurkawa kar su yi ƙasa a gwiwa da abin da ya faru a California har sa shakku ko kuma ya shuka tsoro a zukatansu. Comey ya ce da zarar mutum ya ga wani abu wanda bai ma'ana a gare shi ba to kar ya shu ya daure ya nuna wani. Ya ce da aka dubi baya daga shekaru 10 zuwa 15 a duk inda abin da ya faru a California ya faru sai ka taras wani ya ga wani abu kafin aukon wani mummunar abu saboda rashin janyo hankalin wani kusa da shi ne. Sai dai wasu ƙwararru a fannin aikin ta'addanci sun bayyana abin da ya faru a California a matsayin abin tsoro. Su dai waɗannan mata da mijin da suka aikata wannan aika-aikan suna zaune ne da makwabtansu a matsayin wasu salihai. Sojojin Turkiya yanzu haka sun shiga Iraki abinda Amurka ta ce sun shiga ƙasar ce domin gudanar da atisaye da sojojin Iraki. Wani jami'in ƙasar Turkiya ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa sojojin suna gunduman Mosul bashika ne domin gudanar da atisaye. Sojojin dai sun samu damar tsallaka bakin iyakar da ke da tazar kilomita 30 daga bakin iyakar da kungiyar ta ISIL ke rike da shi wato binnin Mosul. Su makaufin yan labarai na ƙasar Turkiya sun rawaito cewa sojojin haɗi da kayan yaƙi da suka haɗa da motoci da tankokin yaƙi abu ne da aka saba ganin sojoji ɗauke da su muddin za su gudanar da irin wannan atisayen musamman a yankin da ISIL ɗin take riƙe da shi. Jami'an Amurka sun tabbatar da wannan yunkurin na yammacin jiya Juma'a. Suka ce yanzu haka dai sojojin na Turkiya sun kafa tungansu a bakin iyakar Iraki ne. Jami'an suka ce kasancewar sojojin a wannan wurin wata yarjejeniya ce tsakanin Turkiya da Iraki. Yanzu haka dai kungiyar ISIL tana kokarin ganin ta yi fatali da kaimin nan da Amurka ke sa mata game da sojojinta domin ko yanzu ta dauko wani sabon salo na tilastawa yara suna shiga aikin soja. Jami'an Amurka ne dai na baya-bayan nan da suka soki lamirin kungiyar ta ISIL na tilasta yara shiga aikin soja. Tana cewa kungiyar ta 'yan ta'adda sun bullo da wata sabuwar dabara. Mai magana da yawun sojojin kwamandan sojojin Amurka na tsakiya kanar Pat Ryder ya ce wannan ya nuna a fili cewa kungiyar tana son ta maye gurbin ɗimbin hasarin ta yi a fagen daga. Ryder ya ce wannan tabi'a ya nuna a sarari cewa suna amfani da yara 'yan shekaru 10 a fannin fagen yaƙi ciki har da kai su bakin daga. Ɗaya daga cikin wasu ayyukan da yaran ke yi a sansanin na kungiyar ISIL ya haɗa da filla kan mutane da kungiyar ta ƙudiri kashewa. Domin koko kwanan nan sai da wannan gidan rediyon na muryar Amurka ya samu wani faifan bidiyo da ke ɗauke da irin wannan abu sai dai sahihancinsa ne ba a tabbatar da shi ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce tana yiwuwa gwamnatin ƙasar Syria su haɗa kai da 'yan tawayen domin su yaki kungiyar ISIL ko kafin su cimma matsaya akan tsarin da za a bi na yadda shugaba Bashar al-Assad zai sauka daga kan karagar mulkin kasar nasa da yaki ya daidaita. Kerry wanda yake Athens jiya Juma'a ya ce duka bangarorin biyu da ke yakin basasa a kasar ta Syria sai sun hada kai da juna su tabbatar sun yaki kungiyar ISIL domin su rage mata karfi. Amma fa sai sun tabbatar za su samu hanya karbabbiya na menene makomar shugaban kasar tasu. Kerry ce amma idan ba haka ba to su kwanda sanin cewa haɗin kai tsakanin su abu ne mawuyaci. Wani babban jami'i a ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce waɗannan kalamai na Kerry ba yana nufin Amurka ta canza daga matsayinta bane game da wannan batu. Wannan jami'in ya shaida wannan gidan rediyon cewa wannan ba yana nufin Amurka ta sauya daga matsayinta bane na cewa ba yadda za a yi Assad ya zama ɗaya daga cikin makomar ƙasar ta Syria. Gwamnatin jihar Texas da ke nan Amurka ta ce ta jingine kalubalantar da a da take yi wa ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ita da kwamitin kula da samar da 'yan gudun hijira na ƙasar Syria matsugunni a cikin jihar. Babban mai shari'a na jihar Ken Paxton ya ce jihar ta gamsu da tabbacin da gwamnatin tarayya ta bata na cewa za ta rika musayan bayanai da ita musamman game da waɗanda za a aiko da su a cikin jihar. A jiya Juma'a ne dai jihar ta ce ta cimma wannan matsayar. Sai dai masana harkokin shari'a sun ce ba su yi mamakin wannan matsaya da gwamnatin na jihar Texas ta ɗauka ba domin ko jihar ba ta da iko akan jami'an shige da fice ko kuma inda za a iya tsugunar da 'yan gudun hijirar. Kana gwamnatin tarayya lokaci-lokaci takan faɗa mata adadi na 'yan gudun hijirar da ta tantance da kuma inda za ta ajiye su. Da yake wannan gidan rediyon ƙarin bayani akan wannan batu, Farfesa a fannin shari'a Michael Olivers na Jami'ar Houston ya ce gwamnatin tarayya ce kaɗai ke da hurumin cewa ga yadda za ta yi da 'yan gudun hijira amma ba jiha ba. Ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur ta gaza cimma matsaya jiya Juma'a a Vienna akan ta rage adadin man da take haƙowa. Wannan shawarar dai ta zo ne ganin cewa cushewar mai a kasuwannin duniya ya sa farashin ya su mulmulo daga dala 100 a ganga guda zuwa dala 40 a kan kowace ganga. Wannan lamari kuma ya kai shekara 1.5 ana kan wannan hali. Ƙungiyar sautari ita ke samar da kashi 1/3 na adadin man da ake bukata a dufaɗin duniya, wanda kuma lokutan baya tana amfani da wannan damar domin rage adadin man da take haƙowa wanda hakan kan ta da farashin. Sai dai wannan karin ministocin sun kasa cimma matsaya. Sai dai ma watakila adadin man ya ƙaru a kasuwannin duniya domin ƙasar Iran wadda a da aka sawa takunkumi yanzu an ɗage wannan takunkumi a gare ta, kuma za a ƙara adadin abin da ƙungiyar ke samarwa kenan saɓanin takaitawa ƙasar Iraq da aka yi a wani lokaci can baya. Ko jiya Juma'a sai da ƙasar Indonesia ta sake shiga cikin ƙungiyar wanda yanzu adadin ƙungiyar ya kai su 13.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce,
wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Kaga har na mata da zuwa Sudan kuma ga shi yau duk ka ta do mini.
Da.
Kwadaina na zuwa Sudan.
Halima kin ce da ko akan jaki zaki tafi Sudan amma kuma
yanzu dai ko da kullun kana a kayau kan wannan kidi duk ya ta da mini din.
To da ji mako mai zuwa zan gayyato MDG Sahawa watakila in yazo zai sake zai canja miki ra'ayi kuma.
Eh sai zauna a gida ba.
Sai ke zama ki a gida haka dai. Eh to ta ina za mu faru a
yau to da gaishe mallam Ire kamar da aka saba da harko ga gaisuwar fatan alheri zuwa ga Professor Fatima Batulu Muktar da mai gidanta Muzammil Sani Hanga a unguwar Gidigida a Kano da fatan suna nan lahiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga mallam Lawal Alijibo da matar shi Sahiya da diyar su Ruhaima a Yamai kasar Jamhuriyar Niger da fatan suna nan lahiya. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga mallam Zanai da Alifi Tipuwa da matan shi Maimuna da Hadiza. Gaisuwar hilin a bari ya huce zuwa ga Zabairu mai matala da matar shi Hadiza waɗanda muke tayawa murnar samun karuwar ƴa macen da za a rada ma suna Jibili Tinin idan Allah ya kai mu a gidansu dake unguwar Franco Birni Sud a da magaram kasar Jamhuriyar Niger. Allah ya raya jaririya ya mata albarka ya kuma daiya bata amin summa amin. Ga wata gaisuwa zuwa ga Hajiya Jamila Jeje a Bauchi da duka ƴan uwanta da fatan suna nan lahiya. Haka kuma muna taya su murnar bukukuwan da za a yi a yau wato na darman arme tsakanin Abdulkadir Musa Jibrin da amaryar shi Sumayya Umar Danko da wanda za a yi tsakanin Zubaida Ahmed Jibrin da angonta Aliyu da kuma wanda za a yi tsakanin Khadija Musa Jibrin da angonta Rilwanu. Za a yi duka waɗannan darman arme a yau Asabar da misalin ƙarfe 12 a masallacin Alhaji Nuru Jibrin da ke bakin kura a Bauchi. Allah ya sa a yi biki lahiya a gama lahiya. Allah ya ba da zaman lahiya da zuriya ɗayyaba kuma kamar yadda muka saba cewa mutuka raba. Ga wata gaisuwa zuwa ga Biya Maradi Alharuna da matar shi Mari da jaririyarsa Halimatu Sadiya. Allah ya raya ta ya ɗayyaba ta amin summa amin.
Amin.
Ga wata gaisuwa zuwa ga Alhaji dan Hajiya a Magariya da Idi dan Hari Tela a Magariya da Kele-kele Direba a Magariya da Alhaji Mamuda mai kantin sauki a Magariya. Sai Hamidu Kalallabuwa a Gudumariya da fatan yana nan lahiya da kuma Kasim Magini na Zuwai a Mata Mai da Malam Nasiru mai tabjin barkono a Tanad da Musa Boss a Gaya da Alhaji Adamu Tera. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Musa Garau da Usaina Rabe da Alhaji Muhammad da Rabi'u Muktar da Musaddiq Karim da Jibrilla Muhammad da Waribu Hamman Julde da Umar Yahaya da kuma Usman na yaya Habu wanda ke difa da iyalan shi da fatan duk suna nan lahiya.
Talima a gaba sai dan mun gaisuwa zuwa ga Ango Alhaji Rabi'u Awwal Babaldu tare da amaryarsa Garimatu Dahir Musa Bamowa wadda yau a 5 ga watan nan na Disamba ke daura auren su a garin Bamowa da ke yankin karamar kamar birnin Kudu a jihar Jigawa Najeriya. Sai dimbin gaisuwa zuwa ga makadashin kwamishinan ƴan sanda DCP Alhassan Mamuda na hukumar ƴan sanda ta jihar Borno a Maiduguri tare da iyalansa da fatan suna nan lafiya. Haka kuma dimbin gaisuwa zuwa ga mataimakin kwamishinan ƴan sanda Ali Audu a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya da fatan shi ma yana nan lafiya. Muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu Al-Mustafa Haji Sufi a Bauchin Yakubu, sai Ibrahim S. Bello na hukumar gidan kurkuku ta Najeriya wato NPS. Sannan muna mika gaisuwar fata alheri ga mataimakin comptroller general na hukumar kurkukun wato MD na Ta'ala saboda bukukuwan da suke na kammala karatun makarantar nan ta koyan dabarun ƙasa. Wato ya zama MNI kenan. Allah ya sanya alheri. Ga dimbin gaisuwa zuwa ga Dr. Dayyabo Badara tare da iyalansa a asibitin Badara dake jihar Bauchi da kuma Walin Bara da fatan suna nan lafiya. Muna miƙa dimbin gaisuwa zuwa ga Bako FGGC Bauchi, sai Sadiq Nuhu S. Wuse na gidan rediyon Vision FM dake Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Ga dimbin gaisuwa zuwa ga shugaban majalisa Ismaila Bima mai Gombawa tare da Sani Muhammad Chindo wato baban gida a unguwar Karfin Madaki tare da iyalansa da fatan suna nan lafiya. Sai gaisuwar Adam A. Adam Gashuwa tare da Malam Abdubaka Noma Sani mai Nage a kanan Daba Najeriya, dukan ku da fatan kuna nan lafiya kalau.
Wani ina Salman ya shiga ne?
Salman ya bace kwana biyu ba a ganin sa yayi shiru. Ko labarinsa ba a ji.
To muna fatan yana nan lafiya.
Kuma yana jin mu.
Sosai.
Kuma watakila yayi kokari ya tuntube mu.
Sosai.
Yana nan lafiyar shi kalau.
Sosai.
Halima kika ce a wannan makon ma kin ji wata labari
a wannan wancan satin ma akan kishiyoyi ne wannan ma akai ne
sai
sun ce wannan Halima ta ishe
ta matsa
to mallan ironon wani mutum ne matan shi biyu yayi tahiya ana nan sai ya dawo da ya dawo ya sami matan nashi suna zaune a falo kuma ga kishirwa ta dame shi amma saboda gudun abin da zai je ya dawo irin kishin su sai ya kasa a cikin su zai ce ta je ta debo mishi ruwa ya sha ya kalli matan nashi dai ya dai rasa wa zai tura can a zuciyar shi sai wani tunani ya zo mishi yace to ai tunda amarya ce karama saboda haka bari in tura ta kawai sai yace amarya je kiki kama ruwan sha tana tashi tana tahiya sai bi ta da kallo a sheren uwar gida ya baci sai ta ce dama kana so ka kalli tafiyar ta ne saboda ka fi son ta shi yasa ka aike ta ni da yake baka so na ka tsane ni baka son ganin tahiyar ta shi yasa baka aike ni ba
da walaki
yawa to suna yin wannan magana kenan sai suka ji muryar amarya ta ce to in kun gama gulma ta sai ku ga min in shigo dama na san saboda muna furci ne dama aka aike ni in debo ruwa saboda in tashi ai gulmata
saboda ba a so ta ji gulman
shi kuma kawai ya rasa yadda zan yi gaga ya aiki wannan an ce wai yana so dubi tahiyar ta wannan kuma
wanda kuma ta ce saboda ana so ai gulman ta ne aka tura ta
kuma ai gulmata shi kuma sam Allah ne shaida babu ai gulma kowa ba kai mata a rage kishi Allah mi wishi shine ai ko
ko ai na samu wannan labarin
shi ne Allah mi ka ga mana gaskiya wancan ma na wancan sati ma shine ai
na labarin wannan kishi to
Allah mi to
aka ce wai da walakin ko gora miya amma na san ba haka bane ai
yau ni ma na san
shi ma ya samu labarin
na san Aisha suna zaune lafiya yau amma dai amma ka ga mana gaskiya dan lami
ko da akwai dalilin da yasa ba aka dai aliwa
yauwa to
dake kina da wani labarin ne da zaki
fara mana ai kai ne wancan sati ka ce kana da wani labari
ba ni da wani labari aliwa
Ibrahim santin nan da kai ka fada da bakinka ba na tuna ba wannan bane ba zancan tsakani da Allah.
Ana ma ban ce miki nayi santi ba ni wancan satin na baki labarin kwalam ne.
A'a to ni santin da kai dai.
Saboda kin tado da batun ne ina so saboda ma sauraro su san abin da ya fara wancan kara.
Ka daure mallan Ira ka cije kai mana adalci yadda nake muku adalci in nayi santi in hadi da baki na kai mana adalci ka hada.
Saboda ke ba kisan ba na yi wannan.
La ilaha illallah.
Kowa a cikin ofishin ne ya cira miki tuta ba wanda bai sani ba.
Ibrahim ban ce ban santi ba.
Ni na manta akwai labarin da Abubakar Jinaidu bai faɗa mun ko yi labarin da ko dai yin shiru ne akwai abin da ya faru Abubakar Jinaidu yana kusa
a ni ce na sha kunu ni kaga ina da ni kunu ne
yawa to bismillah mun gargara kunu
Maryam Alabi ce ta kawo kunu da yaji
na koko dake ce
koko ne yawa koko yawa sai na zuba zuma a ciki da na zuba zuma sai na debo gyada irin gyadan nan mai gishiri
ta soyi gyada dake ce
sai na zuba a ciki shine da na sha kawai sai tunani na ya koma ila ife
sarki
sai na ce Abubakar Jinaidu ka san ma'ana Alabi
sunan Maryam kenan ba wanda ta kawo kokon
sunan mijinta ba yawa shine na ce ka san ma'ana Alabi da yarabanci shine naga ya tashi ya je wajenka na ce da yarabanci Alabi jarumi kenan annatuno Sunday dare na ce ka sunan Sunday dare akillabi kenan ai jarumi aka aiho kenan Alabi jarumi duk a cikin kokon naga ni kaga in nayi santi ina hadi kai ne kana buga santi amma kuma ko ta addu'a gare ka sai mu manta
ni wallahi na baki izini fa wato duk lokacin da ana cin abinci ma in kina da tape recorder ma ki dauka ki saka a wurin ki dauki abubuwan da ke wada saboda mu kawo musamman musawa ma sauraron mu su
to shikenan
abubuwan da suke gudana
yanzu rubutawa zan yi
dan ba rubuta da dauka daki in kika rubuta ma daki manta ko takardar ta bata amma dai ki dauke shi da jikin tape recorder dai a zo a sanya wa masu sauraro su ji.
To shikenan insha Allah haka za a yi. Masu sauraro yanzu duk inda zani ina makale da yar tape recorder ta daukan magana insha Allah.
Masu sauraro za mu dasa aya nan sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana a madadin
Halima Jumarau.
Sarkin Santi Ibrahim Alfa Ahmed ke cewa mu huta lafiya.
Wallahi tallahi kai ma ba baya ba.
A bana yi.
Madalla, kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau, yanzu dai ga takaitattun labaran duniya.
Sojojin Turkiya yanzu haka sun shiga Iraki, abinda Amurka ta ce sun shiga ƙasar ne da domin su gudanar da atisaye da sojojin Iraki masu faɗa da ƙungiyar ISIL. Wani jami'in ƙasar Turkiya ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa sojojin suna gundumar Mosul bashika ne domin gudanar da atisaye. Sojojin dai sun samu damar tsallaka bakin iyakar da ke da tazarar kilomita 30 daga birnin daga bakin iyakar da ƙungiyar ta ISIL ke rike da shi, wato birnin Mosul. Su ma kafin yada labarai na ƙasar Turkiya sun rawaito cewa sojojin haɗi da kayan yaƙi da suka haɗa da motoci da tankoki abu ne da aka saba ganin sojojin ɗauke da su muddin za su gudanar da irin wannan atisayen, musamman a yankin da ISIL ɗin ke rike da shi. Yanzu haka dai ƙungiyar ISIL tana ƙoƙarin ganin ta yi fitali da ƙaimin nan da Amurka ta sa mata game da sojojinta, domin ko yanzu haka ta ɗauko wani sabon salo na tilastawa yara suna shiga aikin soja. Jami'an Amurka na baya-bayan nan ne su ne na baya-bayan nan da suka soki lamirin ƙungiyar ta ISIL na tilasta yara shiga aikin soja. Tana cewa ƙungiyar tana ta yin ta'adda sun bullo da wata sabuwar dabara. Mai magana da yawun kwamandan sojojin Amurka ta tsakiya Colonel Pat Ryder ya ce wannan ya nuna a fili cewa ƙungiyar tana son ne ta maye gurbin ɗimbin hasarin da ta yi a fagen daga. Ryder ya ce wannan tabi'a ya nuna a sarari cewa suna amfani da yara 'yan shekaru 10 a fannin fagen yaƙi ciki har da kai su bakin daga. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce tana yiwuwa gwamnatin ƙasar Syria su haɗa kai da 'yan tawayen ƙasar domin su yaƙi ƙungiyar ISIL ko kafin su cimma matsaya a kan tsarin da za a bi na yadda shugaba Bashar al-Assad zai sauka daga kan karagar mulkin ƙasar. Kerry, wanda yake Athens jiya Juma'a, ya ce duka ɓangarorin biyu da ke yaƙin basasa a ƙasar Syria sai sun haɗa kai da juna kafin su kai ga cimma nasara.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin. Kuma a lokacin za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.